Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana kan mita 13, mita 19, 25, 31 da kuma kan mita 60. A jamhuriyar Niger ana iya sauraron mu ta gidajen rediyon amfani sarauniya Nomad Fara'a da Lol da Niya ko kuma kai tsaye ta VOA Africa a mita 102.5 a zangon FM. Ana kuma iya jin mu yanzu nan ko duk lokacin da aka bukata ta internet ko yanar gizo akan voahausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Ibrahim Alfa Ahmed tare da sahabu Imam Aliyu da kuma sauraron abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku a wannan dare na Asabar. Yau aka yi wani abin tarihi a nan birnin Washington inda aka bude ɗakin ajiye kayan tarihi da al'adun bakar fatan Amurka. Kuma aka yi dacen bude shi a zamanin shugaban Amurka na farko bakar fata duk da cewa ba shine azhar sashin ginin ba. Muna da bayani akai. Akwai tsintsiya da kuma jawabin dattije, amma a yanzu ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Da yake magana bikin kaddamar da cibiyar tarihi da al'adu ta bakar fatar Amurka, shugaban Amurka Barack Obama ya ce tarihin su jigo ne ga tarihin Amurka wanda ke cike da tarihin magabatan kasar. Galibi muna brisko muna manta labaran miliyoyin Amurka waɗanda su ma haƙiƙa suna cikin tarihin gina ƙasar, inji Mr. Obama. Bayan shekaru ana wannan aiki, sabuwar cibiyar tarihi ta bakar fatar Amurka wacce take tsakankanin irinta na wasu tarihi da al'adun ƙasar, yau Asabar ne a hukumance aka buɗe ta. Mr. Obama ya ce cibiyar tarihin za ta ba da labarin Amurkawa da zai taimaka wajen ƙarfafa sulhu da waraka a zukatan al'umma. Yayin da sojojin Siriya da ke samun goyon bayan Rasha suka zafafa kai hare-hare kan sassan birnin Aleppo da ke hannun ‘yan tawaye, yau Asabar an ji ministan harkokin wajen ƙasar yana cewa ‘yan ƙasar Sham ba za su yi ƙasa guyo ba wajen yaƙi da ta'addanci. Amma amannarmu da muka yi na samun galaba yanzu ta ƙaru a daidai lokacin da Laraba dakarun Siriya suke ƙara samun nasara kan ‘yan ta'adda tare da goyon bayan ƙawayenmu mutan Siriya, musamman jamhuriyar Rasha da Iran da ƙungiyar Hezbollah daga Lebanon. Walid Muallim ya gaya babban zaurin Majalisar Ɗinkin Duniya a birnin New York. Kalamansa sun sake tabbatar da damuwar da ƙasashen yammacin duniya suke nuna cewa gwamnatin shugaba Assad tana neman galaba da ƙarfin soja wajen kawo ƙarshen rikicin ƙasar maimakon shawarwari na neman sulhu. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce wani ƙazamin farmaki da jiragen yaƙi da kai kan yankunan da suke hannun ‘yan tawaye a birnin Aleppo ya bar mutane kusan miliyan 2 babu ruwa kwanaki bayan wato ƙawanya mai tsanani da aka gani tun sa'ar da aka fara wannan yaƙi. A gaban kotun tsarin mulkin ƙasar ta tabbatar da zaɓen shugaban ƙasar Ali Bongo a zaman wanda ya lashe zaɓen shugabancin ƙasar da aka yi cikin watan jiya, wanda ya fara da mulkin zuriyarsa zuwa shekaru 40 a ƙasar mai arzikin mai da ke Afirka ta tsakiya. Kotun ta yi watsi da ƙalubalen da babban abokin takarar wato Mr. Bongo Jean Peng ya yi na neman a sake ƙidaya ƙuri'un bisa zargin an tafka maguɗi. Bayan da aka bada sanarwar sakamakon zaɓen shugaba Ali Bongo, ya yi kira da gudanar da tattaunawa tsakanin al'ummar ƙasar. Amma bayan da kotun ta bada sanarwar, an ji wani kakakin Mr. Ping yana gaya wa kamfanin dillancin labarai na ƙasar Faransa cewa Mr. Ping ne ya lashe wannan zaɓe. To, labaran duniya ke sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Kwamitocin yaƙin neman zaɓen ‘yan takarar shugabancin Amurka, Hillary Clinton na jam’iyyar Democrat da Donald Trump na jam’iyyar Republican, za su dakatar da kamfen na yaƙin neman zaɓe gobe Lahadi a lokacin da za su gana da Prime Minister Isra’ila Benjamin Netanyahu a lokuta daban-daban. Ƙasar Bani Yahudun babbar ƙawar Amurka ce a Gabas ta Tsakiya. Ofishin Mista Netanyahu ya ƙiya bayyana wurin da za a yi ganawar. An shirya ganawa da Mr. Trump ne bayan da wani jami'in kwamitin yaƙin neman zaɓensa ya kira ofishin Prime Minister da suka samu labarin cewa shugaban na Isra'ila zai gana da Mrs. Clinton. Mr. Netanyahu dai yana birnin New York kusan mako ɗaya kenan yanzu domin ya halarci taron babban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya. Tuni dai shi Mr. Netanyahu ya gana da shugaban Amurka Barack Obama a gefen taron Majalisar Ɗinkin Duniya ranar Laraba a zaman gana wasu ta ƙarshe a matsayinsu na shugabannin ƙasashen nasu biyu. Hakanan a ganawar an yi ganawar cikin lumana kuma wadda saɓanin abin da ya faru tsakaninsu a cikin shekaru 7 da suka wuce. Kasar Saudiya tana yaki da karuwar barazana daga kungiyar ISIS wacce take haifar da yan ta'adda yan cikin gida da kuma amfani da wahabiyanci wajen yi wa masarautar zagon ƙasa. Jami'an tsaron ƙasar suka ce sun tsare mutane 17 cikin makon nan waɗanda suke tare da wasu kungiyoyin ta'addanci uku masu alaka da ISIS.
Labaran duniyar kenan aka saurara. To madalla, yau aka bude ɗakin ajiye kayan tarihi da al'adun bakar fatan Amurka a makekin filin da ke tattare da abubuwan tarihi na Amurka a nan kusa da ginin muryar Amurka. Shugaba Barack Obama shi ya jawabin bude wannan ɗakin kayan tarihi, inda ya ce tarihin Amurka ba zai taɓa cika ba sai an haɗa da tarihin bakar fata. Ya ce a bayan waɗanda suka kafa wannan ƙasar, akasari akan mance ko kuma a yi ko oho da tarihin miliyoyin mutane waɗanda su ma sun taimaka gaya wajen gina ƙasar nan. Sauran waɗanda suka halarci bikin na yau Asabar sun haɗa da tsohon shugaba George W. Bush, wanda ya rattaba hannu kan ƙudurin dokar da ta ba da izinin gina ɗakin a wannan wuri a shekarar 2003, da kuma jigon kare haƙƙin baƙar fata kuma ɗan majalisar wakilai daga jihar Georgia John Lewis, wanda ya ce wannan gini mai launin tagulla tamkar cikamakon gurin da ya jima yana da shi a ransa ne. To sai dai da yawa daga cikin abubuwan tarihin da ke wannan ɗakin tarihin baƙar fata mai hawa biyar a saman ƙasa da kuma wasu ɗakunan a ƙarƙashin ƙasa abubuwa ne masu tayar da hankali. A ƙasa dai akwai kayayyakin da suka shafi fara isowar baƙar fata a wannan ƙasa a zaman bayi, waɗanda aka siyo su tamkar yadda ake sayar da jakuna ko dawaki a kasuwa domin yin aiki a gonakin Turawa. Baƙar fata sun shafi shekaru fiye da 200 suna bauta a wannan ƙasar. Na ake fara ziyara a wannan ɗaki har a yi sama zuwa inda baƙaƙe suka fara samun ‘yanci har ya zuwa gwagwarmayar da suke a yau a wannan ƙasa. Duk da cewa an haramta bauta tun shekarar 1864 sai da aka shafe shekaru 100 a bayan nan, wato a shekarar 1964 kafin a ba baƙar fata cikakken ‘yancinsu na walwala a ƙasar nan. Babu wani kayan da ya shafi tarihin baƙar fata a ƙasar nan da babu shi ko kuma irinsa a wannan ɗaki. Wani baƙar fata daga ƙasar Birtaniya wanda asalinsa ɗan ƙasar Ghana ne, David Ajayi, shi ne ya tsara zanen wannan ɗakin kayan tarihi da al'adun baƙar fata na Amurka. Da lamar sauraro ga jama'a da shirin tsintsiya.
Tsintsiya
madaurin ki daya.
Tsintsiya, tsintsiya, tsintsiya madaurin ki daya babu wani. Tsintsiya, tsintsiya.
Assalamu alaikum masu sauraro. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar muku da tsintsiya madaurin ki daya.
Musa Yaraba da Ibo bamu rabe ba.
Tsintsiya
a makon jiya mun fara gabatar muku da tattaunawa akan yadda wasu shugabannin al'umma suke amfani da kalaman ɓatanci domin tada zaune tsaye. Wakilin sashen Hausa Abdulwahab Muhammad ya tattauna da Pastor Simon, mataimakin darakta, da Malam Yunusa Ado, mataimakin darakta shi ma a ma'aikatar harkokin addini da zamantakewar al'umma na jihar Bauchi, da ambasada Aminu Garba Sidi, mai kula da harkokin zamantakewa da kuma kyautata dangantaka tsakanin musulmi da Krista. To, a ci gaba da wannan tattaunawa ga abin da ambasada Aminu Garba Sidi ya ce.
A da baya addinin kawai ake, akwai tsoron Allah, akwai kuma bin ka'idan ita addinin. Amma tafiya yi tafiya sai zamana malaman addinan sun karkace da kwaɗayi na abin duniya. Sai zamana kuma duniyan kanta ta karkata da yaya za a nemi akalan masu addini a yi amfani da su a farar al'umma, a juya musu akala don yadda su suke so su. To, wannan abin shi ya jawo taɓarɓarewar lamari da imani da kuma addinin kansa. Ya zamana kuma aka samu kan addinan da shugabannin addinan sai yadda aka yi da su. Sun san gaskiyan abin sai a samu mutane wanda za su karkace don su bi al'amarin da yadda duniya ake so, ba yadda Allah ya tsara shi ba.
To, kun ji dai abin da shi Malam Aminu Sidi ya ce. Me za ka ce?
Lallai kamar yadda ambasada ya yi bayani, akwai matukar bambanci tsakanin yadda zamantakewa yake a can baya da kuma yadda yake a yanzu. Saboda idan mutum ya la'akari da abubuwan da yake faruwa a yanzu, ana samun saɓani. Saɓani kuma yakan zo ta fuska biyu, ko saɓani na cikin gida sai ka ga addini ɗaya ne, amma tsakanin saɓanin fahimta tsakanin wannan ƙungiya da wannan sai ga ana samun saɓani. Ko kuma saɓani tsakanin mabiya addini mabambanta, misali kamar ka ce musulunci da Krista, sai ga ana samun saɓani wanda akwai sabubba da yawa da suke jawo waɗannan saɓani ɗin. Mafi girma a cikin dalilai ko sabubba da suke jawo shi ne rashin tsoron Allah. Mabiya addini ɗin da yawa sukan yi ne saboda wani manufa na duniya, amma da suna bi ne saboda Allah, da za a bi karantarwa na addini. Allah ya riga ya ce mana, walau sha'a rabbuka la ja'alan nasu ummatan wahida. Da Allah ya so, da ya sa al'umma sun zama duk abu guda, al'umma guda, addini ɗaya, kabila ɗaya. So, ya gammu ya ce, wala ya zaluna muktalifin, ba za ku gushe ba kuna saɓani, ko saɓani na cikin gida kamar yadda na faɗa, ko kuma saɓani na bambancin addini. Don haka daga cikin sabubba ɗin shi ne kamar yadda ya faɗa na farko, rashin tsoron Allah. Wasu kuma suna amfani da ƙoƙarinsu na neman shugabanci sai su kawo rikicin addini su sa a ciki. Misali kamar da za a samu 'yan takara biyu sun tsaya, ɗaya musulmi ne ɗaya ba musulmi ba, sai wani ya yi amfani da addinin shi ya tunzura magoya bayan shi domin da sunan addini, alhali abin da yake neman nan ba maganar addini yake yi ba. Wasu kuma ba ma magana abin nan, maganar neman abin duniya ne. Sai ka ga ga tanadin da abin da addini ya faɗa a shari'a, sai ka ga mutum ya fandare ya zo da wani fatawa na daban wanda ya saba wa karantarwar addini domin ya cimma wani manufan shi. So, waɗannan suna daga cikin manya-manyan sabubba da ke jawo saɓani, wanda saɓanin yakan jawo illoli da yawa, har a rasa rayuka, a rasa dukiya, kuma ma a rabu da ma addinin gaba ɗaya.
To, Pastor, idan na zo gare ka, shi ambasada Sidi ya ce addinin ma ba a yin sa yanda ya kamata, kamar yanda ka gani da addini. Shin me za ka ce a kai?
Wato, kamar yadda suka faɗi wani lokaci in ka duba, a da yadda ake yin addinin, bari mu fara daga kan su malaman addinin. Za ka samu a da kafin mutum a ce masa wannan pastor ne, wannan malamin addini ne, yana da masaniya, yana da sani akan wannan addinin, ya kuma san zamantakewa, ya san kuma yadda zai yi. To, amma sai tafiya ya kai wani tafiya, sai zama na kan cewa waɗansu sai suka yi amfani da irin waɗannan abubuwan, sai zama saboda nima ina so ana ba ma wani mutunci, ana mutunta shi, to nima bari in shigo saboda a mutunta ni. To, kaga in ka shigo da wannan tunanin, za ka samu kan cewa abinda za ka aikata zai bambanta da abinda ka zo. Ba ka zo saboda addinin ba ne ko kuma koyarwa ba ne, a'a, ka zo ne saboda abinda za ka samu da kuma so na za ka samu. Kaga ɗaya kenan. Na biyu kuma, mutane da yawa suka zo su shiga gurin saboda yafi sauki a ce ai wani kaza liman ne wani kaza pastor ne so akwai wannan girman da ake baka so yawanci inda muke samun malamai da suke samu damuwa baka kai ba baka da sani baka da masaniya baka da wani ilimin da zaka yi amma kana so ka dauki wannan rigan ka daura so kaga duk lokacin da ka dauki wannan rigan ka daura ma kanka dole za ka samu tabargaza saboda akwai inda zaka sari aya daga tare kana gani kai magana me yasa za a ce akwai kudi because wayansu kamar yadda muka faɗa wannan lokaci muka ce waye kira ka ka gane waye kira ka a cikin wannan abin da kake yi din kai ka kira kanka ne ko kuma ubangiji Allah ne kira ka domin kai wannan so kaga din in kai ne ka kira kanka ka zo ne don muradin kanka kuma ka samu so kaga abinda zaka yi zaka ga ma mutane ne abinda kunne su yake so ya ji abinda kai kake so ka faɗa musu to ta haka ne sai ka samu akwai zamantakewa wani abu kuma shine mun manta da inda muka fito akwai mantawa da ina ne na fito in na san kan cewa yau ni Krista ne kuma ni watakila ba Fulani ne ina da ɗan uwa Fulani wa'inda musulmai ne kaga duk lokacin da zan yi magana ko kuma zan faɗi wani abu ina da zan kan cewa ni ma ina da ɗan uwa a wa'innan guraren kaga ne so kaga zamantakewa zai zama kan cewa ba zan dauki wa'innan abubuwan buɗa shi ba so yawanci irin wa'innan sabanin ra'ayi da aka kawo din mutane ne suke kawo shi artificially domin su cimma muradin zuciyarsu amma in ka duba addini baya ciki in ka je wasu kafashe zaka samu ana zama krista kamar yadda da muke magana anan a da muna tafiya yawo tare ba zaka bambanta mu ba a garin nan lokacin christmas zamu je mu yi lokacin sallah zamu je mu yi muna tafiya muna yin duk abubuwa tare amma me ya faru yanzu saboda sani da kuma abana karamin sani bisa ga wannan abubuwa shine yake ja mana wannan abu to kuma duk abu in muka duba shi sai mu gani ya aka babu tsoron Allah a cikin abun tunda ba ka zo da tsoron Allah bane ka zo ne domin ka cimma muradin kanka so damuwan ka shine muradin kanka so tunda babu tsoron Allah nan dole ko za samu wannan tabargaza
to alarama ko kuma sheik ne wanda yawa to kaman menene zaka ce gashi dai kaji bayanin da shi faso yi
to alhamdulillah addinin musulunci ya karantar da mu idan ma mutun yana so yayin da awa ne ma wanda ba addini shi yake ba domin ya karbi addinin ai Allah ya riga ya gaya mana hanyar da zamu bi annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana hanyar da zamu bi Allah ya ce ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasana Allah subhanahu wataala ya ce kai kira zuwa ga hanyar ubangijinka da hikima da kuma wa'azi mai kyau don haka in mutun zai yi wa'azi kyawawan misalai ya kamata ya gwada wanda wannan dabi'un shi shine zai gwada ma wanda ba addini shi kyawun addinin har ya zo ya karbi addinin kuma Allah subhanahu wataala ya yi mana hani mutun ya aibanta addinin wani ko ya zagi wani ko ya ci mutuncin wani wannan duk karantarwar musulunci ne kuma mun ga kyakkyawan misali a rayuwa na Annabi sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka ya koma Madina ai ya tadda Yahudawa da ake ce musu Banu Quraiza a garin Madina kuma a farko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kan gaisa da su ya kan musu sallama ya kan ba su kyauta ya kan ziyarce su idan ya ji wani bai da lafiya yakan yi yayi mu'amaloli da yawa da su har ma musulunci saboda kyawawan misalai ya ba da dama musulmi a wurin da ba musulma ba ahlul kitab saboda su ma mutane ne wanda Allah ya ba su littafi da irin shari'a irin nasu to amma daga ƙarshe sai aka zo ana samun matsaloli tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba wanda mutane ne suke barin shi karantarwar addini shi bai canja ba masu addinin ne in suka bar karantarwan sai kaga dabi'un su ya canja
abinda ya sauka kenan a wannan fili a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za mu gabatar muku da wani sabon shiri na tsintsiya madaurin ki daya a tuna fa zaman lafiya shike kawo ci gaban kasa a huta lafiya juna da rai da rana shi za mu sa gaba kwazan canta kadama ba sun tsaya madaurin kiraya ba
yanzu kuwa Ibrahim Kalmasi Garba ne da shirin tattaunawa da dattijai
Assalamu alaikum masu saurare barkamu da sake saduwa a wani shirin na jawabai daga dattawa Kamar yadda aka saba ga El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai wucewa.
Shugaba Buhari ya ce Najeriya ta yi nasarar yaki da almundana har ma da kwato kadarorin da barayin biro suka sace. Buhari da yake magana taron majalisar ɗinkin duniya na 71 ya ce kazalika gwamnatinsa ta markaɗe yan Boko Haram. A ranar salama ta duniya jami'a sun buƙaci zaman lafiya mai ɗorewa ta hanyar kaucewa mayar bambancin addini, kabila da bangaranci ga Madar Tijo Musa Yola.
Yanzu tsakaninku da Allah dukkan mutanen Najeriya ne. Yau sai ka taba ji an yi fada a cikin kasuwa. Akwai wanda babu shi a cikin kasuwa.
Jagororin tattalin arzikin Najeriya sun ce zuwa Disamba kasar za ta shawo kan kariyar arziki. Masanin tsumi da tanadi Dr. Sani Yakubu Gombe ya gamsu.
Lalle muna da yaƙini da ikon Allah wannan matsi da ake ciki zai yi sauki.
Masanin tattalin arziki Yusuf Aliyu ya ce sai an sauya salo.
Dole ne gwamnati ta sake duba tsari na rufe border da kasuwancin da ya shafi border.
Yayin da kotun koli ta bawa Yahaya Bello nasarar zaben gwamnan Kogi, mataimakin shugaban majalisar dattawa Ikaku Ramadu ya ce a tura kuɗin da aka kwato daga barayin biro zuwa raya arziki. Nasura da Maili Kayamurar Amurka. Daga Abuja, Nigeria.
Haka dai, to yanzu za mu shiga zauren jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne da daddan dan jaridar nan kuma editan mujallar Sawaba da ke garin Kaduna na arewacin Najeriya, Alhaji Mahmud Bab Ahmad, da mu abuciyar ilimi da da'ar nan ta Hotoro a Kanan Dabo. Malama Lubna Binta Mukhtar, wacce aka fi sani da Malama Babba, ga Alhaji Mahmud Bab Ahmad.
Shi Malama Muhammad Buhari ya ce wancan lokacin da ya yi na mulkin soja ne ya wuce. Ya ce shi yanzu ya zama democrat, wato shi yanzu ba soja ba ne, ba kuma zai amfani da dokokin soja ba, ba kuma zai amfani da kotuna irin na soja ba. Za a yi amfani ne da kotun farar hula irin wacce aka saba kuma ake amfani da ita a duniyar nan. To shi ne wasu suke ganin cewa idan har an tsaya an ce za a yi amfani ne da kotunan da aka saba, sai a kai magana kotu sai a shekara 7-8 ba a gama ta ba. Saboda haka nan ana son a samu kotuna ta gaggawa waɗanda ake kira tribunal. Sha yanzu magani yanzu, amma kuma za a yi amfani da ƙa'ida da tsari. To amma babban abin mamaki shine sa'ilin da gwamnatin Malam Muhammadu Buhari ta dage wajen ganin cewa an inganta al'amura, an yi bincike a harkokin da aka bi don gudanar da gwamnatin tarayya a shekarun baya, sai gashi ba wani gwamna a faɗin tarayyar Najeriya shi ma da yunkura domin ya binciki nashi gwamnonin da suka riga shi. Ko kuma ta bargazar da aka yi wanda suke kukan cewa ita ce ta jefa su cikin matsalolin rashin kuɗi, har hakan yake musu barazana cewa sai su rage ma'aikata sannan za su ji daɗin gudanar da al'amuransu. Har yanzu sun shantake sun yi shiru, ba a ji musu ba ne jama'ar jihansu, ba a ji musu ba ne, ba a ta gayyara su ba ne, ba a talauta su ba ne, ba a tsiyata su ba ne, kaban yadda su suke kuka suna gaya ma duniya cewa an bar musu baitul mali, an yi mishi karaka ba komi. Muddin ba an tashi haikan bane gaba daya aka yi irin wannan abu bai daya a kasar nan, to ba fa yadda za a yi a samu nasaran kawar da rashawa da cin hanci a Najeriya. Domin Malam Muhammad Buhari yana iyakacin kokarin sa yi, yana tukacan gwamnati kuma anan suna nan suna kwancewa, suna batawa, suna abin da suka ga dama. Kuma daga ƙarshe su ma su zama jawur domin gauta ne sun shiga rana. Saboda haka an ce kowane gauta jami sai dai in bi shiga rana ba. Saboda haka wajibi ne jama'a su tashi gaba ɗaya su ba da gudunmawa a wannan yaƙi da ake yi da rashawa wanda ya kasance tushen fitintunu da tashin-tashina a Najeriya. Amma ba wai abin Malam Muhammadu Buhari kaɗai ya yi wannan al'amari ba. 'Yanwana 'yan Najeriya, a yi ƙoƙari a magance matsalolin da muka dada a shekarun baya ko kuma waɗanda muka haddasa da kanmu, da kuma fatan Ubangiji Allah ya ba mu ikon kaiwa ga dukkan bukatunmu, da kuma ba mu damar goyon bayan dukkan kyawawan manufofin da shugabanninmu suka gabatar, da kuma ba mu ƙarfin halin injije ko kuma ture dukkan wasu munanan manufofin da muka gani cewa suna iya mayar da mu baya ko su mai da mu ruwa. Ubangiji Allah ya taimaki ƙasarmu, ya yi jagora ga shugabanninmu, madalla.
Ita ma malama babba ta ce dole sai fa an daidaita sahun.
Assalamu alaikum masu sauraron mu, barkanmu da wannan lokaci. Sunana Lubna binti Muktar wacce take a Hotoro. Ina kira ga ƴan uwana ƴan Arewa akan yawan rikice-rikice da rashin kwanciyar hankali da yake faruwa. Tarbiyya gaba ɗaya ta lalace. Ayyuka dai na ta'addanci wanda ake koyawa ƴaƴa suna tashi da shi, kuma a hana su su makaranta domin yaro sai a saya masa abu na kuɗi mai yawa wanda zai lalata tunaninsa da tarbiyyarsa, ya ɓata ƙwaƙwalwarsa, ya shiga maye. To daga wannan ya ji daɗi kuma sai ya ɗore a haka. Kaga ta nan ya saki hanyar mai kyau wadda take inda zai sami ilimi. Sannan ga kalle-kallen fina-finai wanda su dai ƴan siyasan nan su suke kawo waɗannan abubuwa. Duk da nake cewa ƴan siyasa, na san akwai wasu ƙalilan daga cikin ƴan siyasar waɗanda ba ruwansu, amma mafiya yawa su ne ummul aba'isin faruwar waɗannan abubuwa. Sannan su yaran mu a yanzu sun ƙi dogaro da kai, musamman ƴaƴan Hausawanmu. Da wuya kaga ɗan Bahaushe ya iya sana'a, kuma Allah ya albarkace su da ƙwazo da iya sana'o'in inda za su yi. Amma sai kaga yaro ya iya sana'a, an ba shi aikin ya yi, amma sai kana tabin kansa kafin ya yi. To irin waɗannan ta'annaci su ne kullum ummul aba'isin koma baya da taɓarɓarewar al'umma da al'adu a cikin Najeriya ta Arewa. Kuma kullum kuka ake ana cewa za a zauna a gyara. Kuma ni ina ganin gyaran daga sama ya kamata a tsomo shi. Idan manya za su gyaru, su gyara kansu, masu unguwanni daga tai, hakimai da sarakuna ma gaba ɗaya, da irin su gwamna, su kwamishinoni, kowa a zo kan teburi a dubi yaya al'ummarmu take a yau, ya kuma take a jiya da shekaran jiya. Menene bambancin rayuwar shekaran jiya da ta jiya da ta yau? A yi ƙoƙari a gano, kuma a dage kar a kalli waye da abin. Ko mun matsayinsa, in horonsa za a yi a hore shi, ko me za a yi masa don ya gyaru kuma ya gyara na ƙasa da shi? A yi ƙoƙari a cire son zuciya, kuma kar a ce an san wane ko an san mahaifinsa ko kuma wanensa babba ne ko ɗan waye, a hukunta shi in hukunci ya kama. Sannan kuma a samar da kayan aiki wa makarantu, malaman ma kuma a sami ingantattu masu tarbiyya, ba irin yadda ake kwashe-kwashe a yanzu ba. Duk wani ɗan ganye da ɗan wiwi in ya gama karatunsa na shashanci, dan ba zama ya yi karatun ba, sai ka ji an kawo shi gurin wani babba a ce da Allah ko ƴar koyarwar nan a sama masa. Wato kaga an maida koyarwa ba komai ba, wani abu ne da kowane shashasha ma za a iya bashi. Allah ya ba mu alkhairi, ya ba mu dacewa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya, sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
Kafin mu karkare shirin namu, ga takaitattun labaran duniya.
Ke magana a bikin gaddamar da cibiyar tarihi da al'adu ta bakar fatar Amurka, shugaban na Amurka Barack Obama ya ce tarihin su jigo ne ga tarihin Amurka wadda ke cike da tarihin magabatan kasar. Galibi muna brisko, muna ko oho da manta labaran miliyoyin Amurkawa waɗanda su ma haƙiƙa suna cikin tarihin gina ƙasar nan, inji Mr. Obama. Bayan shekaru ana wannan aiki, sabuwar cibiyar tarihin ta bakar fatan Amurka wacce take tsakankanin irinta na al'adu a dandalin wato harkokin al'adu na tarihin Amurka. Yayin da sojojin Siriya da ke samun goyon bayan Rasha suka zafafa kai hare-hare kan sansanin wato kan sassan birnin Aleppo da ke hannun ƴan tawaye a yau Asabar, an ji ministan harkokin wajen ƙasar yana cewa ƴan ƙasar Sham ba za su yi ƙasa a gwiwa ba wajen yaƙi da ta'addanci. A gaban kotun tsarin mulkin ƙasar ta tabbatar da zaɓen shugaban Ali Bongo a zaman wanda ya lashe zaɓen shugabancin ƙasar da aka yi cikin watan jiya, wanda ya fara da mulkin zuriyarsa zuwa shekaru 40 a ƙasar mai arzikin mai da ke Afirka ta tsakiya.
Masu sauraro, da takaitattun labarai muka zo ga ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. Sai gobe da safe idan Allah ya kai mu, za ku je mu ɗauke da wasu shirye-shiryen. Kafin wannan lokaci, a madadin sauran abokan aiki, musamman Sahabu Imam Aliyu wanda ya karanto muku labaran duniya, da wadda ta kula da ɗakinmu na watsa shirye-shirye da kuma injiniyanmu, Ibrahim Alfa Ahmed ne daga nan birnin Washington DC ke cewar mu huta lafiya.